الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 20 ga watan Safar shekara ta 2437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 2 ga watan 12 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun shiga farkon sura ta 21 a bangaren lissafi suratul anbiya kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am
ma'aikata
ko kuma abinci ne aka kawo na musamman da niyyar taimaka ma jama'a sai dai aka yi sharadin cewa duk wanda yake son a bashi wannan abinci sai ya bada wasu ɗan kuɗaɗe kai kuma baka da kuɗin da zaka ɗauka ka bada shin yana halatta ka je ka ga wanda aka wakilta ya yi maka rangwame ma'ana a ringa baka wannan abinci zuwa gaba in Allah ya hure ma kai ma ka bada amma ba a matsayin bashi bane ba a yanzu anan in ya kasance shine wakili wanda yake akan wannan abinci da aka kawo ma'ana matsayin cewa shine kamar jagora to anan in ya ga dama kenan na ya taimaka maka akan wannan to yana da halaccin da zai yi haka amma da sharadi ya zamanto shi ma wanda yake na sama da shi sai ya nemi izini tunda dai ba shi ya sayi abincin bai kawo shi ma matsayin wakili ne kuma an wakilta shi a sunan cewa ga sharadin da aka gitta idan aka gitta sharadi kuwa dole ne a cika wannan sharadi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana cewa almuslimuna ala shurudihim musulmi suna nan akan sharadinsu kenan duk sharadin da aka yi in dai bai ci karo da hukuncin Allah to dole ne a cika shi kenan anan a matsayin shi na wakili sai ya iya tambayar wanda yake na sama da shi kenan in an ba da izini akan cewa wanda ba shi da halin zuba waɗannan ɗan kuɗaɗe akan iya ba shi zuwa wata ɗaya wata biyu ko sama da haka ko ƙasa da haka cewa in Allah ya hure masa sannan shi ma ya ci gaba da zubawa to wannan ba matsala ba ne
na'am
du'a ul istifta kamar yanda aka sunnanta mana yin ta a sallah ta farilla shin a nafila ma haka ne kwarai da gaske domin akwai dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da addu'a ta bude sallah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi ta a sallolin sa na nafilfili a dare. Dan haka kaida da malamai suka shimfida duk abinda aka shar'anta a sallah ta farilla an shar'anta shi a sallah ta nafila sai abinda dalili ya bambanta. Sai an samu dalilin da ya bambanta cewa kaza a farilla ake yin shi banda nafila. Amma asali duk abin da ake yi a sallah ta farilla to a nafila ma an shar'anta shi. Na'am.
Malam, tun da yake yi ma wani alheri, to yau da gobe sai abin ya kawo kamar rikici tsakanin su da kewar da yi. Sai rantsuwa ya ce ba ya ƙara mishi wannan alheri.
Wai misali tsakaninka ne da ɗan uwanka ko kuma tsakaninka da abokinka ko wani abokin zama kana kyautata masa yau da gobe sai kuka samu rashin zuttuwa sai ka yi rantsuwa da Allah cewa wannan kyautatawa da kake masa daga yau ka daina zuwa wani ɗan lokaci sannan sai ka huce kaga cewa bai dace ba a ce wannan alkhairi da kake masa ka katse. Tuya ya kamata ka yi a nan abinda za ka yi kafara za ka yi ta rantsuwarka da ka yi sannan kuma sai ka ci gaba da aikata masa wannan alkhairi kuma a nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce yake cewa duk wanda ya yi rantsuwa akan wani al'amari sannan sai ya ga sabanin wannan al'amari da ya yi rantsuwa cewa ya fi alkhairi akan abin da ya yi rantsuwar manzon Allah ya ce ya karye rantsuwar shi sannan ya je ya aikata wannan abu wanda yake shine alkhairi kai rantsuwar cewa dan uwanka ba za ka ci gaba da kyautata masa daga yau ka daina to abinda ake bukata ka karye wannan rantsuwa ta ka kyautata masa in ya so sai kai kafara. Kafarar dadin fa'ida shine in ma kai azumi uku jera waɗannan azumi uku ba wajibi bane kana iya bambanta su ma'ana daban-daban ka yi su sannan ko kuma ciyar da miskini goma ko kuma tufatar da su wannan zaɓi ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya bamu amma abu na farko shine yanta bawa in mutum bai samu bawan da zai yanta to an bashi zaɓi akan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul ma'ida la yu'akhizukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqadtumul ayman فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فرقو شين زابي الله يبادع ديرك تشكين أبوه وداؤك كينان ciyar da miskini goma ko tufatar da su ko kuma yan tabawa muni in ɗaya daga cikin wannan ukun bai samu ba sai mutum ya sauko mataki na hudu shine yin azumi uku kenan yin azumi uku sai in ɗaya daga cikin waɗannan ukun ba su samu ba farko dai Ubangiji ta'ala ya ambata ciyar da miskini goma kowane miskini a bashi gwalgwadon abincin da zai ci ya koshi an gane ko kenan misali kowanne a cika masa kwano da abinci yanda zai goshi in an bashi a dahe wannan kyautatawa ce in danyen abincin aka basa to wannan kuma an yi kamar misali yanzu shine mudu daya kaga mudu ɗaya na shinkafa ya isa ya kosar da mutum lokaci guda ne ba abincin yini ba ne ba na lokaci guda ne za a ba kowane miskini abin da zai ci ya goshi kenan ciyar da miskini goma ko kuma tufatar da su ko kuma yan tabawa idan mutum bai samu ɗaya daga cikin wannan uku to shine sai a sauko mataki na hudu shine yin azumin kwana uku shine yace faman lam yajid fa siyamu salatati ayya kenan wanda bai samu ɗaya daga cikin waɗannan uku da Allah ya bada zabi kenan na kan shi yin azumi uku. Na'am.
Sharɗan ya cika su,
wai mutum ne ya dace ya limanci jama'a aka nemi cewa ya zama tulimani sai ya ce a shi ba zai yi ba mice ce hujjar bakai ba yake cewa jama'ar da suke biyar shi ma'ana wanda za su zame masa mamu yana ganin cewa ba su da ladabi ba laihi ba ya yi in har ya fuskanci haka cewa ba su da ladabi ba dole ba ne shi limanci ba dole ba ne ba in ka ga ka iya kuma ka cancanta aka nemi cewa ka yi to wannan ba laifi ba ne ka karɓa kuma in ba ka karɓa ba ba laifi ba ka yi Allahumma sai dai in kasancewar kai ka fi dacewa ka yi limanci ya kasance babu wanda ya cancanta ya yi ma'ana duka sauran jama'ar ba wanda ya cancanci ya yi limanci domin ba wanda ya san hukuncin sallah da kuma yanda ake kyautata karatun alkur'ani to anan ya zama wajibi ka yi kokari ka karɓi wannan limanci anan kenan sai ka ja hankalinsu in sa yi ladabi su yi biyayya bakin gwalgwado yadda shari'a ta shar'anta za ka limance su amma matuƙar ba za su yi ladabi ba to ba za ka amsa ba in sun yarda sun amince to fa lillahi alhamdu amma in baka amsa ba ba laifi ba kai na'am
kaman jini ya taba tubar murar kaman mutum ya rauni ya yi ne taba kuma ya yi sallah da samun rauni
wani misali mutum ne ya yi rauni jini ya taba tufafinsa ba tare da ya san ya taba tufafinsa sai ya je ya yi sallah bayan ya yi sallah ya ga jini a jikin tufafinsa menene hukuncin sallarsa sallah ce ingantacciya jini ba najasa ba ne ba illa jini ɗaya-ɗaya an gane ko Allah ya haramta jini amma ba don kasancewar shi najasa ne domin abin da yake dauke da shi da cututtuka kamar yadda Ubangiji ta'ala ya haramta da nassi na Al-Qur'ani hurrimat alaykumul maytatu waddam wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayrillahi bi al-aya dan haka malaman da suka tafi akan cewa jini najasa ne wata ka'ida ce suke da ita na cewa duk abin da Allah ya haramta najasa ne ita kuma wannan ka'ida ba ta zarcewa akan komai ba dukkan abin da Allah ya haramta yake zamantowa najasa sai dai ka'idar dukkan najasa haramun ce amma ba dukkan abin da Allah ya haramta za a ce masa najasa yanzu misali gumaka Ubangiji ta'ala ya haramta su domin kazamta ne amma in ka dafa gunki ba za a ce ba ka dafa najasa sai ka wanke hannunka zinariya Allah ya haramta ma namiji musulmi ya sanya a jikin shi idan ya sanya zinari sai mu ce ya sanya najasa sai ya je ya wanke to dan haka kasancewar anan jini wanda shine najasa shine ɗaya-ɗaya jinin al'ada ko kuma jinin biki domin hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umarnin cewa a wanke shi kamar yanda Asma'u Allah ya kara mata yadda take cewa ya Rasulullahi ɗayar mu idan tana al'ada so da yawa jini yakan taba tufafinta yaya za ta yi manzon Allah ya ce ta cuda wannan jini ta kankare ta cuda ta sanya ruwa ta wanke shi manzon Allah ya ce sannan ta yi sallah da tufafinta sai ta ce ya Rasulullahi to idan wato jirwayin jinin bai gushe ba ma'ana launin bai gushe ba manzo Allah ya ce in dai ta cuda ta wanke wannan ba zai cutar da ita ba kaga anan yayi umarnin cewa a wanke in ba dan inda ba najasa bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai ce ba a wanke shi dan haka jinin biki da jinin al'ada shine najasa amma duk wani jini wanda yake koma bayan na biki ba na al'ada ba to ba najasa bane ba dan haka kayyadewa da cewa in ya kai girman dala biyar dole sai ka wanke shine suke cewa ad-dirhamul bagli to wannan babu wani dalili da ya kayyade kuma ga hadisi a cikin sahihul bukhari abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda ana cikin aiki na hadaya ma'ana yayi jage-jage da jini da tumbi lokacin sallah yayi shi sallah ba tare da ya wanke wannan jini da abin tumbi a jikin shi sannan kuma ga sahabin da wato an fita wata daga a cikin dare an sanya shi ya yi gadi sai ya kabbara sallah ɗayan dan uwan shi yana barci, daga can wani kafiri da ya hango shi sai ya daka masa kibiya, jini ya ringa tsiyaya a jikin shi. Ya ci gaba da sallah, hannu ya daka masa kibiya ta biyu, kai har ya kai dai ya kasa tsayuwa ya zauna. Da ya gama sallah sai ya tada dan uwan shi ya ce, ka ji halin da nake ciki. Sai ya ce, me ya hana ka tada ni tun a karon farko? Sai ya ce, na kamo wata sura bana son na yanke sallah ta. Ya bashi sako ya ce, ka isar ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga halin da nake ciki. Anka je aka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa addu'a, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce ba wannan sallah tashi bata yi ba, alhali kuma ga yi jini yana zuba a jikin shi. Kuma ga ya Umar Allah ya kara masa, yadda yana cikin sallah aka soke shi, jini yana zuba a jikin shi. A gama sallah, Umar ya koma gida ya yi jiya, har Allah ya karɓi rayuwar shi. Don haka dai jini da wanda zai fita daga jikinka, da jini wanda yake na dabba ko na menene ba na jisa ba ne ba, don ya zubu da tufa a jikin tufafinka ko a jikin jikinka, ba sai ka wanke ba. Wankewa wannan ta ɓangaren tsafta ne, amma ba don najasa ba ne ba. Jinin al'ada da jinin biki su kaɗai ne najasa. Don haka ƙa'idar da suka ce dukkan abin da Allah ya haramta najasa ne, wannan ƙa'ida ba ta zarcewa. Ba kowanne abu ne ba da Allah ya haramta zai zama najasa, amma duk abu wanda yake najasa haramu ne. Yanzu misali kamar caca, kaga ayyuhan Ubangiji Ta'ala ya ambaci cewa najasa ce, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Idan mutum yayi wasa da ƴaƴan dara, ba maganar cewa ya taba najasa sai ya wanke hannun shi zai yi sallah. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, a cikin wannan sura ta 21 a bangaren lissafi, suratul anbiya, mun tsaya ƙarshen wato aya ta 15. فدر الله سبحانه وتعالى فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وند آيه تنا بياني ني اكن ساكمكو نا عقوبة دي بيو بايا اكن ودند سوكا كريتا منزنن Ubangiji سبحانه وتعالى. كمر يند Ubangiji تعالى yayi kashedi da barazana ga jama'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya turo shi a cikin su, tare da cewa sun tabbata mai gaskiya ne, amintacce ne, to amma sai suka ki gaskata shi a matsayin manzo, har Ubangiji subhanahu wataala aka kai yana ambata musu cewa wannan alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi matsayi ne na daraja gare su, saboda a cikin shi wato akwai ambatansu na nuna cewa suna da daraja, suna da matsayi. Kenan su ya dace a ce a farko sun gaskata da Alkur'ani kafin wani ya gaskata. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa, laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun. Ubangiji Ta'ala yace, ya ku jama'ar Quraishawa kenan, tabbas mun saukar muku da wani littafi na musamman, shine Alkur'ani. Fihi zikrukum, a cikin shi wato akwai ambaton darajarku da alhurmarku wadda Allah ya muku, domin fiyayyen manzo daga cikin kabilarku yake. Kuma alqur'anin nan da ya zo da shi ya zo ne da yarenku wanda yake na Larabci. Ubangiji Ta'ala ya ce, afala ta'qilun, ya ce yanzu ba ku hankalta ku gaskata da wannan alqur'ani. Sai ya ce, wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan. Ubangiji Ta'ala ya ce, alƙarya nawa, wato wadda ta kasance a zalima, muka halakar da ita, alƙarya nawa muka halakar da su, sun wuce lissafi. Sai ya ce, wa ansha'ana ba'daha qauman akari. Ubangiji Ta'ala ya ce, bayan halakar da wannan alƙarya sai muka farar da wasu jama'a waɗanda suke na daban. Kamar yanda Allah ya halakar da mutanen annabi Nuhu, bayan Allah ya halakar da su ya farar da wata jama'a ta daban, su ne Adawa mutanen annabi Hudu. Bayan Allah ya halakar da Adawa mutanen annabi Hudu ya farar da wata jama'a ta musamman, su ne Samudawa mutanen annabi Salih. shine nan Allah yake jan hankalin su yace wa kam qasamna min qaryatin yace yace alqarya nawa muka halaka kana ta gani mata wanda ta zamantu mai zaluntar kanta shine qaryatar da manzanni wa ansha'na ba'daha qauman akhari ubangiji ta'ala yace muka faru wasu jama'a na daban bayan halakar da wannan alqarya sai yace falamma ahassu ba'sana lokacin da wato suka ga azabar mu ido da ido ga ta ta sauka izahum minha yarkudun ubangiji ta'ala yace sai ga maka su wato suna gaggawa suna fita da gudu daga cikin buranan nasu la tarkudu ubangiji ta'ala yace la tarkudu sai a ce da su la tarkudu kada ku fita da gudu warji'u ila ma utriftu fihi ku dawo zuwa abinda aka jaddada muku na jin dadi na ni'ima da kuke cikin ta wa masakinikum da gidaddajin ku la'allakum tusalun me yiwa za a zo a tambaye ku kamar yanda aka saba a zo a roke ku wani abu ku dauka ku bada wannan wato ba'a ce ubangiji subhanahu wata'ala yake sanyawa a musu akan harshen mala'iku kamar yanda suke izgili da manzannin sa sakamako ne na yanda suka yi ake musu kamar yanda ka'ida ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atu misluha yanda suke ba'a da manzannin Allah subhanahu wata'ala to shine a nan lokacin da azaba ta sauka sai suka ringa fita da gudu kowa yana barin gidansa duk abin da ya tara na dukiya ya bar shi ya fita sai a ce da su la tarkudu kada ku fita da gudu warji'u ila ma utriftu fihi ku dawo zuwa abinda kuke ciki na jin dadi na ni'ima wa masakinikum da gidaddajin ku la'allakum tusalun me yiwa a zo a roke ku kamar yanda aka saba qalu ya wailana a lokacin nan sai su ce kai can hallakar mu inna kunna zalimin lalle dai mu mun kasance masu zaluntar kawunan mu shine karyatar da manzannin Allah ubangiji ta'ala yace fama zalat tilka da awahu yace fama zalat tilka da awahu yace wannan ya wailana bata gushe ba ita ce da awar su ma'ana shine kawai kalimar da suke maimaitawa kai can hallakar mu mu dai mun kasance azzalimai hatta ja'alnahum hasidan khamidin ubangiji ta'ala yace har muka maida su hasidan wato abin girbewa khamidin suna mutacci hasida anan fa'il ne bi ma'ana maf'ul kenan muka maida su abin girbewa irin yanda ake girbe shuka khamidin suna mutacci kenan wannan kalima bata gushe ba suna maimaita ta kai can hallakar mu har ubangiji subhanahu wata'ala ya girbe su a takaice waɗannan ayoyi kamar yanda bayanin ya gabata wannan shine mummunan sakamako wanda yake biyowa baya ga duk mutumin da gaskiya ta bayyana gare shi kuma ya ki karfa ya ƙaryatar da wannan gaskiya to ƙarshen sa shine tabewa da halaka kamar yanda kuma duk wanda ya karbi gaskiya sakamako ya gabata shine in azabar Allah zata sauka to ubangiji subhanahu wata'ala zai tsane shi ya tsiratar da shi kamar yanda yace thumma sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasha wa ahlakana al-musrifin manzannin mu ne muke gasgata musu alƙawalin da muka musu kenan su suke sama da rinjaye akan duk wanda yayi gaba da su lokacin da azaba ta sauka ubangiji ta'ala yace fa anjaynahum wa man nasha muka tsiratar da su wa man nasha'u da duk wanda muka so tsiratar da shi shine wanda yayi imani da manzanni wa ahlakana al-musrifin ubangiji ta'ala yace mabannata kuma mu ne muka halakar da su ma'ana waɗanda suka karyatar da manzanni kenan wanda gaskiya ta bayyana gare shi ya karba to wannan shi yake da kikkiawan karshe amma duk wanda gaskiya ta bayyana gare shi ya karyatar da ita to karshen sa karshe ne wanda yake mummuna shine tabewa da halaka zamu tashi aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala allahu tabaaraka wa ta'ala wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha lahawan lattakhadhnahu min ladunna in kunna fa'ilin bala naqdhibu bil haqqi 'ala al batil fayadmaghu fa idha huwa zahiq wa lakum al waylu mimma tasifun wa lahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al layla wan nahara la yafturun am ittakhadhu alihatan min al ardi hum yunshirun law kana fihima alihatun illa Allah lafasadata wa subhana Allah rabbil arshi amma yasifun la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun am ittakhadhu min dunihi aliha qul hatu burhanakum hadha dhikru man ma'iya wa dhikru man qabli bal aktharuhum la ya'lamuna al haqq fa hum mu'ridun Ubangiji ta'ala ke fada wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibina Ubangiji ta'ala ke cewa ba mu halicci sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakankanin su na halittu la'ibina wato dan wurgi wato matsayi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wuce a ce ya halicci wata halitta daga cikin halittunsa haka nan kawai ba tare da wata hikima ba duk abin da zaka yi babu wata hikima a karkashin sa wannan shine ake kira da wargi domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambaci kansa cewa shi al-hakim ne dan haka kuma yana daga cikin sifofinsa shine al-hikima idan aka ce hikima shine aza abu a mahallinsa wanda ya dace da shi idan kai abu yayi daidai kuma ga hikimar da ta sa aka yi shi to dan haka duk halittun da Allah ya halitta sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakankanin su na halittu Ubangiji ta'ala bai halicce su ba haka kawai saboda wurgi dan haka a cikin ayyukan Ubangiji subhanahu wata'ala gaba daya komai akwai hikima duk abinda Allah yayi akwai hikima da ta sa ya halicci wannan abu kuma a cikin abin da yake umarni ko hani na cewa ayi kaza ko a daina kaza akwai hikimomi a karkashin haka dan haka yana daga cikin abinda mu'minai suke addu'a suke yabon Ubangijinsu suke jinjina masa kamar yadda ya gabata tun a cikin suratu Ali Imran inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari laayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar ash-shahid rabbana ma khalaqta hadha batila mu'minai fada suke ya ubangijin wadannan halittu da ka halitta baka halicce su ba haka kawai dan wargi to haka anan Ubangiji ta'ala ya wanke kansa game da wargi cewa wargi bai dace da shi ba kuma za mu iske a cikin suratu Daud Ubangiji ta'ala na fada wama khalaqana as-samaa'a wal arda wama bainahuma baatila zalika dhannu alladhina kafaru fa waylun lilladhina kafaru minan nar haka kuma za mu iske a cikin suratu Dukhan Ubangiji ta'ala na fada wa ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktharahum la ya'lamun shine anan yace wa ma khalaqana as-samaa'a Ubangiji ta'ala yace ba mu halicci sammai wal arda da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakankanin su la'ibina dan wargi shine kaga kasancewar duk wani abu Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya halitta wasu daga ciki ya bayyana mana hikima wasu kuma ya koyi mana hikimar amma tare da cewa akwai hikimomin a karkashin halittunsa yanzu misali hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da halittar ƴaƴan Adam da aljannu Allah ya bayyana mana shine kada ya tashi a cikin ibada kamar yadda yake wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban hadicci mutum da aljan ban hadicci aljan da mutum face sai dan kadaita ni a cikin ibada kaga anan hikima da ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya samar da mu da jinsi wanda yake na aljan shine kadaita shi a cikin ibada. To shine can Allah yake cewa a fa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Shin yanzu kun yi zaton cewa mun halicce ku haka kawai dan wurgi, kuma mun halicce ku kuna zaton cewa ba za a dawo da ku zuwa gare mu ba? Yanzu misali, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara cewa akwai yini nan gaba, yinin alkiyama. Menene hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kaddara yini na alkiyama? Kuma a cikin yini na alkiyama Allah ya tanadi gidaje biyu, aljanna da wuta. Menene hikima ana? Hikima domin a sakauta ma kowa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa. Kaga ai bai dace da hikimar Allah a ce rayuwa ta zo ta duniya a yi a gama, wani ya yi ayyuka na ƙwarai, wani ya yi ayyuka na banza, kuma a wayi gari cewa kiyama kowa ya zama ɗaya da wanda ya yi aikin ƙwarai da wanda ya yi aiki na banza. Wannan ya ci karo da hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce lau aradna an nattakhidha lahwan, Ubangiji ta'ala ya ce da mun yi nihin, wato muriki wani abun wargi, ya ce nattakhadnahu min ladunna, Ubangiji ta'ala ya ce da mun rike shi daga wajenmu. In kunna fa'ilina, Ubangiji ta'ala ya ce mu ba mu zamanto ba masu aikata haka, ma'ana wargi, wato mun wuce matsayinsa. Maganar a ce mun yi abu saboda wargi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce bai dace da mu ba. In kunna fa'ilina, ma'ana mu ba mu zamanto ba masu aikata wani abu wato saboda wargi. Lafazin Allahu anan, malamai suka ce abinda ake nihi wato shine mace, wasu malamai suka ce da, wannan kuma mai da martani ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yi ga waɗanda suke jingina masa mata ko kuma ɗa, kamar yanda mushrikai suke jingina cewa mala'iku ƴaƴa mata ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yanda kuma ƴan mushaw suka jingina masa Maryam alaiha salam cewa a matsayin mata take gare shi, Annabi Isa matsayin ɗa yake gare shi. Ubangiji ta'ala ya ce lau aradna an nattakhidha lahwa, inda a ce mun yi nihin muriki wani abun wargi, ya ce lattakhadnahu min ladunna, ya ce da mun rike shi daga wajenmu. Inda Allah ya yi nihin ya riki mata, to da ya riga daga wajen shi, akwai mata waɗanda suke na aljanna matan hurin ne. Sai ya ce in kunna fa'ilina, Ubangiji ta'ala ya ce ba mu zamanto ba, ya ce masu aikata haka, domin ɗa da mace ba su dace ba da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba su dace da shi ba. Me yasa? Saboda nau'i ne wanda yake na kaskanci da tawaya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ko sifofinsa sifofi ne waɗanda suke na kamala, babu tawaya, babu aibi tattare da shi. Domin duk wanda yake buƙatar mace ko yake buƙatar ɗa, sai wanda yake gajiyayye, wanda yake buƙatar a taimaka masa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ko mawadaci ne, baya buƙatar komai a wajen kowa. Shine yace lau aradina an nattakhidha lahwa, inda a ce mun yi nihin muriki wani abun wargi, lattakhadnahu min ladunna, Ubangiji ta'ala yace da mun rike shi daga wajenmu. Kenan maimakon ku jinsi na ƴaƴan Adam, to da mun rike shi daga wajenmu, domin akwai mata waɗanda suke nan sama. Sai yace in kunna fa'ilina, in anan bi ma'ana ma annafi'a, ai ma kunna fa'ilina, mu ba mu zamanto ba masu aikata haka, ma'ana duk wani abin da ya shafi wargi wannan ba namu bane. Sannan sai ya ce bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili, Ubangiji ta'ala ya ce bal rabu da su game da abin da suke faɗa ƙarya ce. Naqdhifu bil haqqi 'alal batili, muke jefa gaskiya akan ƙarya. Fa yadmuhu, gaskiyar wato sai ta ruguza ƙaryar, fa'iza huwa zahiq, wato sai ga maka tana mai gushewa. Lafazin fayad maguhu an ciro shi ne daga addamuk, asalin kalima ta addamuk wato shine rauni na ka, wanda yake fasa ya tada fata, ya fasa kashi, ya iske kwakwalwa, shine ake kiran shi addamuk. Kaga duk abin da ya fasa kai har ya tarra kwakwalwa, to ya ruguza shi gaba daya. To dan haka Ubangiji ta'ala da hikimarsa shi yake jefa gaskiya akan ƙarya. Ita wannan gaskiya sai ta ruguza ƙaryar, fa iza huwa zahir, sai ga maka ƙarya tana mai gushewa, babu ita babu alamarta. Ubangiji ta'ala sai ya ce wala kumul wailu, wato na gare ku kai cau shine tsananin azaba mimma tasifuna game da abin da kuke siffanta Ubangiji subhanahu wata'ala da shi abin da bai dace da shi ba na mata da da nan ka shiri da barazana ce Ubangiji ta'ala yake musu akan abin da suke jingina masa abin da bai dace da shi ba shine yace wala kumul wailu wato tsananin azaba ya tabbata gare ku a gobe kiyama mimma tasifuna a sababin abin da kuke siffanta Ubangiji da shi na abin da bai dace da shi ba na jingina masa da wato ko kuma mata kamar yanda yake wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada girman Ubangijin mu ya daukaka mattakhadha sahibatan Ubangiji ta'ala bai riki mata ba wala walada ko da domin da da mace ba su dace ba gare shi to shine anan Ubangiji ta'ala yake musu kashe shi game da karshen su shine wato tsanani na azaba kenan game da abin da suke siffanta Ubangiji subhanahu wata'ala da shi na cewa ya riki mata ko kuma ya riki da wannan aya tana nuna mana ƙarya kamar yanda Hausawa suke faɗa huri take bata yaya kuma wato turo kwanda za ta yi ta daukaka to a ƙarshe zaka ga ta baje babu ita babu alamar ta matukar wato ana fadar gaskiya to bayan da za a yi ƙarya ta samu gunzama ƙarya ko ta kai dubu idan aka zo da gaskiya daya daya to wannan gaskiya za ta ruguza ta gaba daya wannan hikima ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala domin gaskiya ita take tabbata ƙarya sunanta busassa kamar yanda Allah ya mana misalin gaskiya da ƙarya sun a cikin suratul Ra'd Ubangiji ta'ala yake cewa anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun bi kadariha fahtamala saylu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna alayhi fin nari btiga'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fayanqusu fil ard Ubangiji ta'ala yake cewa anzala minas sama'i ma'an Ubangiji ta'ala shine ya saukar da ruwa wato daga cikin gizagizai fasalat awdiyatu bi kadariha Ubangiji ta'ala yake cewa kwaruruwa wato sai suka ringa gudana bi kadariha gulgudan cikas kowane kwari idan ya cika gulgudan cikas shine zai ringa bada ruwa yana tafiya koramu fahatama lasailu wannan koramu ko kuma mu ce zarmu da suke gudana Ubangiji ta'ala ya ce fahatama lasailu zabadan rabiya wato ya ringa daukan kumfa da wani tarkace da wani yayi wanda yake mai hayo sama sai ya ce wa mimma yuqiduna alayhi fil nari tiga ahliyatin aw mata'in zabadun mislu haka daga cikin abin da mutane suke kyastu na karafuna domin fitar da kayan kawa shi ma akwai kumfa kamar yanda ke akwai kumfa wanda yake na korama na nazarmu misali idan aka sanya karfe a cikin wuta aka narkar da shi domin a kera kayan awa kawa akwai wani datti da ake fitar da shi kaga wannan datti abun abu kumfa ce wanda take marasa amfani kenan kamar yanda in kwari ya cika da ruwa kurama ta bada to wannan kurama zaka ga duk abin da ta buta kanshi na shara da duk wani yayi zata dauke shi sama ta yi tare ta maida shi gefe ta watsar da shi to haka karfe in an sanya shi cikin wuta an narkar da shi domin a kera kayan ado to akwai wani tattaka wani datti wanda shi ma za a fitar da shi a watsar da shi sai Ubangiji ta'ala yace fa amman zabadu fa yadhhabu jufaa yace kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil kamar yanda Allah ya muku wannan misali haka Allah yake buga misalin gaskiya da ƙarya sai yace fa amma zabadu sanidi ita kumfa fa yadhhabu jufaa tana tafiya a banza ba wani amfani ba ake da ita gifi zaka ga kurama ta watsar da ita sai yace amma wa amma ma yanfa'u an-nasa fa yanqusu fil ard sanidi abinda ke amfanin jama'a shike tabbata a ƙasa kenan gaskiya ita ce take tabbata amma ƙarya komai daukakar da za ta yi to sunan da busassa to shine Ubangiji ta'ala yace balana qasifu bil haqqi alal batili yace bari dai mu muke jefa gaskiya akan ƙarya fayyad maghu wannan gaskiya sai ta ruguza ƙarya gaba daya fa iza huwa zahi sai ga maka ita ƙaryar tana mai gushewa babu ita babu alamar ta sai ya ce wala kumul wailu tsananin azaba ya tabbata gare ku mimma tasifuna game da abin da kuke siffanta ubangijin ku da shi na cewa ya rigida ko mata sai ya ce wala kumun fis samawati wal ardi duk abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai nashi ne mulkin shi ne kuma bayin shi ne kaga wanda aka ce mallakar abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai gaba ɗaya nashi ne to me zai yi da ɗako mata mawadaci ne duk abin da yake cikin sammai bakwai da kasai bakwai gaba ɗaya mallakar ubangiji subhanahu wata'ala ne kuma bayin sa ne kaga ai wadatacce ne shi kuma wanda yake kaskantacce shine yake bukatar da domin ya agaza masa ko mata domin ta taimaka masa ubangiji ta'ala kuma wadace ne shine ran yake maida musu martani yace wala human fis samawati wal ardi wato shi yake da mallakar duk abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai wa man indahu wanda ke wurin sa wato na mala'iku la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai game da bautarsa wala yastahsiruna kuma ba sa gajiyawa mala'ikun da suke wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai game da bauta masa in ku kun yi girman kai ba ku bauta masa to mala'ikun da suke wajen shi su ba sa girman kai game da bautarsa wala yastahsiruna kuma ba sa gajiyawa yusabbihuna al-laila wan-nahara wato suna bautar ubangijin su tsawon dare da yini la yafturuna ba sa yankewa ko yusabbihuna al-laila wato suna tsarkake ubangijin su game da abin da bai dace ba suna girmama shi domin lafazin at-tasbihu shine at-tanzihu wat-tamjid tsarkakewa da girmamawa yusabbihuna al-laila suna tsarkake ubangijin su game da duk abin da bai dace da shi ba al-laila tsawon dare wannan hara da tsawon yini la yafturuna ba sa yankewa wannan yana nuna mana wadatuwar ubangiji subhanahu wata'ala game da bautar mai bauta in ma ka bauta masa kanka ka amfanin bauta wanda kai kanka zai dawo a nan duniya da makomar ka lahira kuma in ka kafirce masa kafircewar mai kafirce masa wannan bai rage shi da komai ba domin mawadaci ne in har ba ku bauta masa ba to yana da bayi na musamman wanda ba sa girman kai game da bauta masa kuma ba sa yankewa ba sa fatara ba sa gajiyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi sahihi yake cewa affatis sama'u wa hukkalaha an tadifa sama ta yi nishi manzon Allah yace kuma ya cancanta ta yi nishi manzon Allah yace a cikin sama ma'ana a cikin sammai bakwai manzo Allah yake cewa babu inda mutum zai dora yatsa hudu ba ce akwai mala'ika wanda yake na bautar ubangiji subhanahu wata'ala inda dide da mahallin da zaka dora yatsar ka hudu babu a cikin sammai bakwai ko ina mala'iku ne suna bautar ubangiji subhanahu wata'ala kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daren da aka yi miraji da shi yake fada cewa ya wuce da wani masallaci wanda ake kiran shi baitul ma'mur albaitul ma'mur wanda Allah ya yi rantsuwa da shi a cikin suratu tura wannan masallaci manzo Allah ya ce tunda Allah ya halicci duniya mala'ika 70,000 a kowane yini suke ziyara wannan masallaci idan wannan 70,000 ta je to ba ta sake dawowa kuma gobe ma wata 70,000 ce za ta yi kuma har zuwa kiyama to shine nan ubangiji ta'ala ya ce wala kuman fis samawati wal ardi ubangiji ta'ala shi ke da mallakar duk abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai wa man indahu wanda ke wajen Allah na mala'iku la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai game da bautarsa wala yastahsiruna kuma ba sa gajiyawa yusabbihuna al-laila suna tsarkake shi tsawon dare wannan hara da tsawon yini la yafturuna ba sa yankewa ba sa samun fatara akan ibada sai yace amitta kazu alihatan min al-ardi ubangiji ta'ala yace bari dai wato mushrikai sun rike alihatan alloli min al-ardi wato daga kasa shine na itace da duwatsu da suka sassaka suka ajiye su suke bauta musu wai a matsayin cewa su ne allolinsu ubangiji ta'ala yace hum yushiru wai kuma kan nasu suna iya rayar da matattu suna iya tada alkiyama duk wanda bai isa ba ya rayar da matacce to bai cancanta ba abota masa ba kowa yake cancanta abota masa sai wanda yake iya rayar da matacce wanda yake da ikon rayar da matacce shine ubangijin da ya halicci kowa da komai kenan anan ubangiji ta'ala yana nuna musu wautarsu da rashin hankalinsu na maida wasu daga cikin halittunsu a matsayin cewa su ne allolinsu suna bauta musu mutum ya sassaka icce ya zo ya ajiye cewa wai a matsayin cewa shi ne allansa yana bauta masa ko kuma ya samu wani dutse ya kawo ya ajiye shi ne ya ce amittakazu bari dai mushrikai sun riƙe alihatan wato wasu alloli na musamman minal ardi daga ƙasa shi ne na itace da duwatsu da sauransu suna bauta musu ubangiji ta'ala ya ce hum yushiru anan sai ka kaddara istifham a hum yushiru wai shin waɗannan gumaka da ake bauta musu suna rayar da matacci amsa shi ne ba sa rayar da matacci duk wanda bai isa bai rayar da matacci to bai cancanta ba a bauta masa dan haka ubangiji ta'ala yake faɗa a can yake cewa Allahul ladzi khalaqakum Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay'in subhanahu wa ta'ala amma yushriku Allahul ladzi khalaqakum ubangijin da ake kiran ku ku bauta masa shine ubangijin da ya halicce ku thumma razaqakum sannan shi ya azurta ku thumma yumitukum sannan shine wanda ke karbar rayukan ku idan ajalin ku ya kai thumma yuhyikum sannan kuma shi ke rayar da ku bayan mutuwa ubangiji ta'ala sai ya ce hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay shin a cikin gumakan ku waɗanda kuke bauta ma akwai wanda ya sai ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da aka zana halitta ko azurtawa ko kashewa ko rayawa sai ya ce subhanahu wa ta'ala amma yushriku dan haka shine anan Allah ya ce hum yushiru shin wai su gumakan suna rayar da matacce sai ya ce law kana fihi ma alihatun inda kaddara cewa akwai wasu alloli na daban fihima a cikin sama da ƙasa illallahu banda Allah da ya halicci samai da ƙasai lafasa da ta ubangiji ta'ala ya ce da sama da ƙasa gaba ɗaya sun baci inda a ce akwai wasu alloli na daban banda Allah da ya halicci halittu a cikin sama ko a cikin ƙasa to da sama da ƙasa gaba ɗaya sun baci dan ba yanda za a yi umarni biyu a lokaci ɗaya tafi akan tsari kaddara cewa mutum ne ni nace yi kaza kai kace yi kaza abinda kace yayi ya saba abinda nace to nawa zai yi rabuwa bi zai yi ba yanda za a yi kenan ba yanda za a yi a samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa umarnin da nace a yi ko kuma nakan da kace a yi to inda a ce akwai wani Allah na daban banda Allah da ya halicci halittu a cikin sammai ko a cikin ƙasai to da sama da ƙasa gaba ɗaya sun ɓaci saboda me yasa shi wannan Allah zai ce kaza za a yi wannan shi ma ya ce kaza za a yi kuma da tsakankaninsu da an ringa jayayya kowane ɗaya daga cikinsu zai yi famar yaya za a yi yayin rinjaye akan ɗan'uwanshi ya haɗa cewa abin da ya mallaka ya zama nashi kamar yadda ya ce yake cewa mattakhazallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dihim ala ba'd yake cewa mattakhazallahu min waladi ubangiji ta'ala bai rikida ba wa ma kana ma'ahu min ila kuma babu wani abun bauta tare da shi sai yace idan in har akwai wani Allah da ya cancanta a bauta masa banda Allah da ya halicci halittu da zahaba kullu ilahin bima khalaq da kowane Allah yayi famar ware iya adadin abin da ya halatta kamar yadda sarakuna a duniya kowa fama yake ware iya gurgurdan iya karkasar shi kenan kowa gana shi kai ma gana ka idan wannan ya ketaro to ya karjuna za su yi shi ne anan Allah ya ce mana law kana fihi ma alihatun inda a ce akwai wasu alloli na daban a cikin sama da ƙasa illallahu banda Allah ne ya halicci halittu da fasalata ubangiji ta'ala ya ce da sama da ƙasa gaba ɗaya su sun baci da sun fita daga tsari sai ya ce fa subhanallahi rabbil arshi sarki ya tabbata ga ubangiji wanda yake ma'abucin gadon sarauta amma ya sifu game da abinda wato mushrikai suke siffanta shi da cewa yana da abokin tarayya ko kuma yana da da sai yace la yusalu ubangiji ta'ala ba a tambayar sa amma yafa'alu game da abin da yake aikatawa domin shi yake hukunci kuma babu wanda ya isa ya bayar da hukuncin sa wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi ubangiji ta'ala shike hukunta hukunci kuma babu wani mai biyar baya ga hukuncin shi an gane ko dan haka a tsarin musulunci in an zartar maka da hukunci hukuncin Allah ba maganar cewa je ka kai nazari in shari'a bata baka baka daukaka kara an gane ko a matsayin ka na mu'mini dole ka yarda ka amince dan shi kanshi wanda zai ce je ka daukaka kara shi kanshi shari'ar bai yarda da ita ba ya san ba shari'a bace ba ta gaskiya shari'a ta Allah shari'a ce tabbatacciya ba maganar daukaka kara a matsayin ka na mu'mini in dai an maka dole ka yarda ka amince to shine yace la yus'alu ba'a tambayar ubangiji ta'ala amma ya fa'alu game da abin da yake aikatawa sai yace wa hum yus'alun yace alhali su ko bayi ana tambayar su in kai abu sai an tambaye ka me yasa kai kaza me yasa saboda kai matsayin bawa ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ko ka'ida mai gida ba'a tambaye shi bawan shi bai isa bai tambaye shi ce me yasa kai kaza amma shi yana da yancin da zai tambaye ka me yasa kai kaza tare da cewa shi ubangiji ta'ala duk abin da yake aikatawa akwai hikima ba a tambaye shi me yasa kai kaza amma shi yake da ikon ya tambayi bayan sa me yasa kai kaza me yasa kai kaza kowa sai Allah ya masa tambaya a ranar kiyama shine yace la yus'alu ba a tambayar ubangiji ta'ala amma ya fa'alu game da abin da yake aikatawa domin shine mahaliccin kowa da komai wa hum yus'aluna ubangiji ta'ala yace su halittu su ne ake tambayar su game da duk abin da suke aikatawa cewa me yasa suka yi kaza me yasa suka bar kaza sai yace amittakhadhu min dunihi aliha ubangiji ta'ala yace bari dai mushrikai sun rike alihatan wasu alloli suna bauta musu min dunihi kuma bayan ubangiji subhanahu wa ta'ala ulhatu burhanakum ubangiji ta'ala yace ce da su ku kawo hujjojinku waɗanda suke tabbatar da cewa wani ba Allah ba ya cancanta a bauta masa ku zo da hujja babu hujja sai yace hadha dhikru mamaiya wannan alqur'ani da nake karanta muku ubangiji ta'ala yace dhikru mamaiya a cikin shi akwai labarin wanda ke tare da ni ma'ana duk wanda yake tare da ni yake bin addini na wato har izuwa kiyama kenan da wanda yake a yanzu da wanda zai zo nan gaba daga cikin mabiyana har izuwa kiyama alqur'anin da nazo da shi akwai labarin sa a cikin shi sai yace wa dhikru man qabli kuma akwai labarin waɗanda suka gabace ni na al'ummu yaya ubangiji subhanahu wata'ala yayi da su a nan duniya kuma yaya makomarsu take a gobe kiyama sai yace bal aktharuhum bari dai mafi yawan su la ya alamuna alhaqa ubangiji ta'ala yace ba sa sanin gaskiya fa hum uridun ubangiji ta'ala yace su masu bijire mata ne in an bayyana musu ba sa karba sai dai su bijire mata wannan yana nuna mana alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi alqur'ani ne wanda ke bada labarin abin da ya gabata kuma da abin da ake ciki da abin da zai zo nan gaba har zuwa kiyama me yasa saboda zancen Allah ne wanda ilimin Allah ko ilimi ne mai fadi ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yanda zai kasance shine anan ubangiji ta'ala da yace qul hatu burhanakum ce da su ku kawo hujjojinku waɗanda suke nuna cewa wani ba Allah ba ya cancanta a bauta masa sai yace haza wannan alqur'ani dhikru mamaiya wato a cikin shi akwai labarin wanda ke tare da ni kenan duk wanda yake mabiyi na a yanzu da wanda zai zo nan gaba har zuwa kiyama to akwai labarin shi a cikin alqur'ani sai yace wa dhikru man qabli kuma akwai labarin wanda ke gabani na al'ummu yaya Allah yayi da su a nan duniya kuma yaya zai aikata da su a gobe kiyama sai yace bal aktharuhum bari dai mafi yawan su la ya alamuna alhaqa ba sa sanin gaskiya fa hum muriduna ubangiji ta'ala yace su masu bijirewa ne duk lokacin da aka bayyana musu gaskiya sannan sai yace wama arsalna min qablika min rasulin Ubangiji Ta'ala yace ba mu aiko da wani manzo gabaninka daga cikin manzanninmu illa nuhi ilayhi face sai mun yi masa wahayin annahu yanda al'amarin yake la ilaha babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya illa ana face ni ubangijin da na halicci halittu fa abuduni ubangiji ta'ala yace ku kadaita ni a cikin ibada duk wani manzo da Allah ya turo har aka kai kan cika makin manzanni fiyayyen halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowane manzo sai da Allah ya yi masa wahayin cewa yanda al'amarin yake la ilaha babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya illa ana face ni fa abuduni ubangiji ta'ala yace ku kadaita ni a cikin ibada dan haka kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada wato shine makasudin turo da manzanni su kirayi al'umma zuwa kadaita ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ibada dan haka Allah ya ce ma manzansa was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yubadun ka tambayi waɗanda muka aiko gabaninka na manzanni shin wai mun taba sanya wasu alloli cewa abauta musu banda Allah da ya halicci halittu to dan haka annabawan Allah gaba ɗaya su sun yi ittifaki akan tauhidi shine kadaita Allah a cikin ibada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce yake cewa mu jama'ar annabawa abna'ul allat yace ƴaƴan kishiyoyi ne sun yace dinuna wahid wa ummahatuna shatta addinin mu daya daya ne ma'ana mahaifinmu daya daya ne ma'ana shine tauhidi kadaita Allah a cikin ibada amma wa ummahatuna shatta uwayenmu kenan daban-daban ne idan aka ce abna'ul allat waɗanda mahaifinsu ɗaya amma kuma kowa mahaifiyarsa daban kaga anan dai in aka kewaya aka kewayo gaba ɗaya dai tushen ɗaya ne mahaifin ɗaya ne to amma kuma kowa mahaifiyarshi daban to dan haka su annabawan Allah sun yi ittifaki akan tauhidi kadaita Allah a cikin ibada kowane annabi haka yake kiran jama'arsa amma a ɓangaren shari'a ne akan ɗan samun bambanci shari'ar wannan manzo ta ɗan bambanta da ta wancan manzo to shine anan ubangiji ta'ala yace gabaninka ba mu turo da wani manzo face sai mun masa wahayin cewa yanda al'amarin yake la ilaha babu wani abun bauta kusa cancanta da gaskiya illa ana face ni fa abuduni ubangiji ta'ala yace ku kadaita ni a cikin ibada dan haka can ubangiji ta'ala yake cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut tabbas mu ne muka aika da manzo na musamman a cikin kowace al'umma wannan manzo yana faɗa ga jama'arsa ku kadaita Allah a cikin ibada ku nisanci tagut shine bautar shaytani dan haka annabi nuhu da Allah ya turo shi ya faɗa ga jama'arsa laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru haka annabi hud wa ila adin aqaqum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وابراهيم اذا قال لقومه اعبدوا الله واتقوه to dan haka annabawan Allah gaba ɗayan su abinda suke kiran jama'a shine kadaita Allah a cikin ibada وقالوا اتخذ الرحمن ولدا مشركين sun fada suka ce ittakhadha ar-rahman walada ubangiji ya rikida subhanahu ubangiji ta'ala yace tsarki ya tabbata gare shi game da wato rubun da domin da bai dace da shi ba sai yace bal ibadu mukramuna sanade su mala'iku bayi ne na ubangiji waɗanda suke masu daraja masu matsayi a gurinsa kamar yadda su mushrikan larabawa sun tafi akan cewa mala'iku ƴaƴa mata ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda su ƴan mushan suke cewa annabi isa dan Allah ne ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uduwan kabira dan haka kalima ce wadda ta kai matuƙa a wajen muni ubangiji ta'ala yake cewa takadu samawati yatafakkarna minhu watanshaqqu al-ardu watakhiru al-jibalu hadda an da aulin rahmani walada wa ma yambagi lin rahmani an yattakhiza walada sammai bakwai ubangiji ta'ala yace sun kusa surutu su kashe duk wanda yake karkashin su saboda murin wannan kalima dutsi ya kusa ya fadu a rugurguje ubangiji ta'ala yace kasa ta kusa ta dare ta hade duk wanda ke kanta na halittu wato saboda murin wannan kalima na cewa Allah ya rigila shine yace wa qalu mushrikai sun fada ittakhadha ar-rahmanu walada suka ce ubangiji ta'ala ya rigita ma'ana wai mala'iku ƴaƴa mata ne nashi sai yace subhanahu sarki ya tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala game da abinda suke jingina masa na ƴaƴa sai yace ban ibadu mukramu sanadi su mala'iku bayi ne na ubangiji mukramu na waɗanda suke masu daraja sai yace la yasbiquna hu bil qawli wato ba sa shiga gaban ubangijinsu da wata fada kafin ya ce su yi kaza su ce kaza wa hum bi amrihi ya'malun kuma su mala'iku da umarnin ubangiji subhanahu wata'ala ne suke aiki ma'ana ba sa shiga gaban ubangijinsu ta fuskar fada da aiki ba su isa ba su ce kaza sai idan Allah ya ce su ce kuma ba su isa ba su kadi gaban su su aikata wani abu sai abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce su aikata kamar yadda yace la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru shine anan yace la yasbiqunahu bil qawli ba sa rigayar ubangiji subhanahu wata'ala da wata fada kenan ba sa fadar wata fada kafin Allah ya ce su fada wa hum bi amrihi ya'maluna kuma su wato da umarnin ubangiji subhanahu wata'ala ne suke aiki kenan abinda Allah ya ce su yi shine suke yi duk abinda Allah bai ce ba su yi to ba sa yi dan haka yace la ya'sunallaha ma amarahum ba sa saba ma ubangijinsu game da abinda ya umarce su wa yaf'aluna ma yu'marun sannan suna aikata duk abinda Allah ya umarce su da yi sai yace ya'lamu ma baina aidihim ubangiji ta'ala na da sanin abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum wato da abin da ke bayan su me yake gaba gare su ma'ana duk abin da suka aikata ubangiji ta'ala ya san da shi wa ma khalfahum kuma da abin da za su aikata nan gaba ubangiji ta'ala yana sanar da shi ko kuma ya'lamu ma baina aidihim ubangiji ta'ala na sanar da abin da ke gaba gare su ma'ana kafin Allah ya halicce su ya san duk abin da yake gabanin haka wa ma khalfahum kuma ya san abin da ke bayan su kenan bayan ya halicce su sai ya ce wala yashfa'una mala'iku ba sa ceton kowa a gobe kiyama illa liman irtaba sai wanda Allah ya yarda a cece shi sannan mala'iku za su cece shi wanda ya gabata a cikin sura wanda ke gabanin wannan suratu baha wanda wannan sharadi ne na biyu daga cikin sharadda na ceto ceto baya tabbata a ranar kiyama sai da sharadda guda biyu sharadi na farko sai an sami izini na ubangiji subhanahu wata'ala ga wanda zai yi ceto shine iznullahi azza wa jalla li shafi an yashfa ba wanda ya isa ya ceto a ranar kiyama sai wanda Allah ya bashi izinin ya yi ceto kamar yadda Allah ya faɗa man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni ba wanda ya isa ya ceto a wajen Allah sai bayan samun izini nashi haka kuma ya faɗa a cikin suratu yunus da suratu sajida ma min shafi'in illa min ba'di izni haka ya koma faɗa a cikin suratu saba wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la sharadi na biyu shine wanda za a ceta sai wanda Allah ya yarda da shi sannan za a cece shi duk wanda Allah bai yarda da shi ba to ba za a cece ta mai ceto ba zai amfane shi ba Allah ko ba zai yarda da bawa a cece shi sai wanda ya mutu akan tauhidi duk wanda ya mutu yana shirka ubangiji subhanahu wataala ba zai ba da ceton shi ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi sahihi manzo Allah yake cewa li kulli nabiyyin da'awatun mustajaba kowane annabi daga cikin annabawan da Allah ya aiku Allah ya ke kwance shi da addu'a daya daya karbabba cewa yayi addu'a a amsa masa manzo Allah ya ce fata'ajjala kullu nabiyyin da'awata kowane annabi yayi gaggawa yayi addu'ar an amsa masa sai ya ce wa inni khtaba'tu da'awati shafa'atan li ummati yawmal qiyama manzo Allah ya ce ku san da cewa ni na koyi addu'a ta domin ceton al'umma ta a ranar kiyama sai ya ce fahiya na'ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a yace in Allah ya so manzo Allah yace ceto na sai ya hada duk wanda ya mutu baya shirka duk wanda ya mutu baya shirka koda an shigar da shi wuta ko shekara dubu nawa yayi to sai Allah ya fitar da shi daga wannan wuta an kai shi aljanna da ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga anan kenan hadisin yana nuna mana babu wanda za a ce ta sai wanda Allah ya yarda da shi kuma Allah ba zai yarda da bawa sai wanda ya mutu akan tauhidi duk wanda ya mutu yana shirka ubangiji subhanahu wataala ba zai bada ceton shi ba ba za a cece shi ba dan haka anan yace wala yashfa'una illa liman irtaba mala'iku ba za su yi ceto ba a ranar kiyama illa liman irtaba sai ga wanda Allah ya yarda da shi kenan shine za su ceta wanda ya mutu akan tauhidi dan haka Allah ya jimilce mana waɗannan sharuɗa guda biyu a ayar da ta gabata a cikin suratu Taha yawma idhil la tanfa'u shafa'atu illa man adina lahu arrahman wa radiya lahu qawla haka kuma a cikin suratu Najmi wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda shine anan yace wato ya alamu ma baina aidihim ubangiji ta'ala yana sanar da abin da ke gaba gare su ma'ana duk abin da suka aikata Allah yana sanar da shi wa ma khalfahum da abin da ke bayan su kenan abin da za su aikata nan gaba sai ya ce wala yashfa'una mala'iku ba sa ceton kowa a ranar kiyama illa liman irtaba sai wanda Allah ya yarda da shi da haka kamar yadda hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin na cikin kitabul iman a cikin sahihul bukhari manzon Allah yake cewa idan ƴan aljanna suka shiga aljanna ƴan wuta suka shiga cikin wuta ubangiji ta'ala zai faɗa ga mala'ikunsa ku je ku bincika wuta duk wanda kuka samu imani daidai da misqala zarra ubangiji ta'ala yace ku fito da shi ma'ana duk wanda aka samu tauhidi daidai da nauyin ƙwayar komayya ubangiji ta'ala yace ku fito da shi a lokacin da za a fito da ƴan wuta manzon Allah yace sun kone kurmus tamkar gawayi sai a jefa su a cikin ƙurama ta rayuwa gangan jikin su ya tuhu yayi kyau sannan a kai su aljanna kaga anan sharadi a samu tauhidi ko mun kankantar shi a cikin zuciyar mutum dan haka wanda ya mutu a kan tauhidi wanda ya mutu baya shirka koda an azabtar da shi to karshe makomar shi aljanna bayan da za a yi mai tauhidi ko mun kankantar shi ya dawoma a cikin wuta to shine ubangiji ta'ala sai ya ce wa hum yace su mala'iku min khashiyatihi wato saboda tsoron ubangijin su min khashiyatihi wato game da kaskanta kai ga ubangijin su mushfiqu da masu firgici ne ma'ana masu firgici ne game da ubangijin su subhanahu wata'ala domin ba sa amince ma bakarinsa ma'ana ba sa amince ma talala ta ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda dan adam ko aljan yake amince ma talala ta ubangiji subhanahu wata'ala menene ake nihi da talala mutun yayi laifi yayi laifi ai kamar an manta da shi ba tare da shiri ba kai tsaye azaba ta riske shi to mala'iku ba sa amince ma talala ta ubangiji subhanahu wataala a kowane lokaci a cikin shiri suke da'a suke ba ubangijin su shine yace wa hum su mala'iku min khashiyatihi wato saboda tsoron ubangijin su yace mushfiqu da masu firgici ne wa man yaqul minhum ubangiji ta'ala yace duk wanda ya faɗa daga cikin su yace inni ilahun yace ni ma Allah ne na cancanta a bauta mun min dunihi banda Allah da ya halicci halittu kamar yadda Iblis yayi da awar uluhiyya cewa a bauta masa ubangiji ta'ala yace fa zalika wannan najzihi jahannam yace za mu sakauta masa da wutar jahannama an gane ku za mu sakauta masa da wutar jahannama ma'ana ita ce makomarsa duk wanda yayi da awar cewa shi ma Allah ne a bauta masa ubangiji ta'ala yace za mu sakauta masa da wutar jahannama kazalika najzul zalimin kamar yadda muka sakauta masa haka muke sakauta ma dukkan wasu azzalimai iblis yayi da awar cewa a bauta masa me yasa saboda shi yake kawata ma jama'a wato bautar wani Allah yayi kira ne cewa a bauta masa dan haka can Allah yace alam ahad ilaykum ya bani adama Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin Iblis yana daga cikin jama'a ta mala'iku, amma jinsin abinda Allah ya halicce shi ya sha bamban da jinsin abinda Allah ya halicce mala'iku. Yana cikin jama'a ta mala'iku amma ba mala'ika bane ba. Saboda su mala'iku da Allah ya halicce su ne akan yi masa da'a, ba sa saba masa. Kamar yadda yake, la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Sannan kuma mala'iku ba sa ci ba sa sha, shi kuma Iblis wato yana ci yana sha. Sannan kuma mala'iku ba sa aihuwa, shi kuma Iblis yana aihuwa. Kamar yadda Allah yake cewa a fatatta kizuna huwa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. Sannan sinadarin da Allah ya halicci mala'iku ya sha bamban da sinadarin da Allah ya halicci aljan. Aljani Allah ya halicce shi ne daga tsantsar wuta, kamar yadda yake wal janna khalaqnahu min qablu min narin samum. Kamar yadda yake cewa khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marjin min nar. Su kuma mala'iku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hadisi na cikin sahihu Muslim, Ubangiji ta'ala ya halicce su ne daga haske. Kenan dan haka nan da yake wa man yaqul minhum, duk wanda ya fada daga cikin su yace inni ilahun, yace ni ma Allah ne, na cancanta abota mun dunihi banda Allah da ya halicce halittu, kamar yadda shi Iblis yayi da'awar uluhiyya cewa abota masa. Sai yace fa zalika najzihi jahannam, wannan zamu sakauta masa da wutar jahannama. Sai yace kazalika, kamar yadda muka sakauta masa najzil zalimin, duk wasu azzalimai haka muke sakauta musu a gobar kiyama. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر الله أكبر.